Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku ya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarta duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dattawan Amurka ta wanke Donald Trump a yankurin tsige shi da aka yi a karo na biyu cikin shekara guda, inda Republicans suka hana dora masa laifin mummunan harin da magoya bayan sa suka kai a ginin Majalisar Dokokin kasar. Sanatoci 57 ne suka ki amincewa da dora laifin akan Trump, yayin da 43 suka nuna akasin hakan. Yankurin da ya gaza samar da biyu cikin kashi uku na ranjayen da ake bukata kafin a tsige Trump din, kan tuhumar da aka masa na cewa shi ya tunzura magoya bayan sa suka mamaye gidan majalisar a ranar 6 ga watan Janairu, jim kadan bayan wani jawabi da ya gabatar. An dai kwashi kwana 5 kenan ana zaman sauraron muhawara a zuwan majalisar dattawan. A wannan kada kuri'a da majalisar ta yi a ranar Asabar, 7 daga cikin yan Republican 50 ne suka mara wa yan Democrat baya domin neman a tsige Trump. Sojojin Myanmar sun jingina wasu dokoki da suke hana jami'an tsaro su kama waɗanda ake zargi ko a binciki gidajen mutane idan babu izinin kotu, inda suka bada umarnin a cakke fitattun masu goyon bayan zanga-zangar adawa da juyin mulkin da aka yi. Wasu jerin sanarwa da aka fitar a rana ta 8 da aka yi ana zanga-zanga akan juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu da kuma kama shugaba Aung San Suu Kyi da aka yi. Su suka katse tsarin da kasar ke bi na tafarkin demokradiyya wanda yake ta taga-taga tun bayan da aka koma kansa a shekarar 2011. Wannan juyin mulki ya haifar da bore a titunan kasar, wanda rabon da aka irin su tun bayan sama da shekara 10, wanda har ila yau kasashen yammacin duniya suke Allah wadai da shi, inda har Amurka ta ayyana takunkumi akan manyan sojojin kasar, yayin da sauran kasashen yammacin duniya ke shirin daukan nasu matakan. Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutum 60 ne suka ji raunuka daban-daban bayan da wasu ɗaruruwan motoci da ke amfani da man fetur suka kama da wuta a wani shigen binciken jami'an custom a yankin Afghanistan da ke da iyaka da kasar Iran. Lamarin da har ila yau ya haifar da katsewar wutar lantarki ya kuma haddasa asarar miliyoyin daloli. Hukumomin Iran sun tura da motocin kashe gobara da na ɗaukar marasa lafiya zuwa kan iyakar ƙasashen biyu, yayin da mazauna yankin da dama suka yi ta ƙoƙarin kashe gobarar a garin da ake kira Islam Qala kafin daga baya a samu nasarar shawo kanta. Rahotannin farko sun nuna cewa wutar ta faro ne bayan da wata tankar gas ta kama da wuta, amma hukumomi sun ce har yanzu ba a fayyace abin da ya haddasa gobarar ba. Gwamnan lardin yammacin Herat Wahid Qatali ya ce hukumomin Iran da ma'aikatan da kungiyar tsaro ta NATO ke jagoranta Afghanistan sun kai dauki wajen kashe gobarar wacce ta lalata injinan wutar lantarki, lamarin da ya sa da yawa daga cikin yankin na Herat ya kasance cikin duhu. Afirka ta Kudu za ta buɗe iyakokinta 20 na doron ƙasa domin maido da harkokin tafiye-tafiye, abinda ke nufin za a janye dokokin da aka saka a watan da ya gabata dan daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta faɗa a ranar Asabar, ma'aikatar ta ƙara da cewa za a buɗe kan iyakokin ƙasar da Zimbabwe, Mozambique da Botswana, waɗanda aka rufe su a ranar 11 ga watan Janairu. Ita dai Afirka ta Kudu ta kasance ƙasar da ta fi kowace yawan masu kamuwa da cutar coronavirus da waɗanda ke mutuwa a nahiyar Afirka, inda take da sama da mutum miliyan 1.4 da suka harbu da cutar, yayin da sama da 47,000 suka mutu. Kasar Lebanon ta karbi allurar rigakafin cutar COVID-19 a ranar Asabar karkashin wani tallafin babban bankin duniya wanda ya ce zai sa ido kan ayyukan yin allurar domin tabbatar da an yi wa waɗanda suka fi bukata. kusan allurar rigakafin kamfanin Pfizer BioNTech 28,500 aka sauke a filin jirgin saman Beirut wanda wannan shine kaso na farko cikin guda miliyan 2.1 da za a kai kasar a wannan shekara. Likitoci sun ce wannan zai rage nauyin da aka daura wa asibitoci wadanda suka maku da karancin kudade cikin shekarar da ta gabata.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa akai miki dole.
Shirin bi oi Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole
kasuwa a kasar shehiya take kasuwa a kasar
Kuma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole wanda shirin a yau yana nan kasuwar ƴan doya ta garin Tagina a yankin karamar hukumar Rafi ta jihar Niger Nigeria a kuma kai tsaye yanzu haka muna tare da sarkin ƴan doya ranka yadda sunanka
ne sunan Ayuba wuta sarkin doya na garin Tagina
to a sarkin ƴan doya wani bayani zaka yi mana game da matsayin doya yanzu kasance war idan an duba jahar Niger mana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka yi fice wajen samar da doya yanzu ya matsayin doya take
an samu cin gaba sosai a cikin kasuwannin mu mun samu karin bayani mun samu cin gaba sosai don daraja doya ta yi daraja kuma masaya akwai masaya mun samu cin gaba kwarai da gaske
yanzu kaman wannan tarin doyan da nake gani a gaba na kaman nawa ake sayar da shi yanzu
wannan doya za ta kai kimanin 40,000
Na'am kaman kwaya nawa ne anan?
Kwaya 100 ne.
Kwaya 100 wato kwariya kenan.
Kwaryan doya kenan.
Na'am 40,000.
Na'am.
So kafin wannan lokacin zuwa ƴan kwanakin baya da suka wuce nawa ake saida kaman wannan kwariya din?
So kwanan baya ana samu ta kaman 30,000 ko 30 ba wani abu.
Na'am.
Sai yanzu an samu cin gaba sosai kwarai da gaske.
Na'am to me yasa ta ƙara kuɗi?
Don samu cin gaba da muka samu. An samu masaya sun shigo kasuwa. An samu kare cin gaba da an samu cin gaban kasa.
Na'am. To yanzu muna kakan doya ne koko wani yanayi muke yanzu?
Yanzu
muna
cikin kakan doya ne.
Amma yanzu kai ne sarkin ƴan doyan nan. Kaman wani bayani zaka yi mana game da ita doyan kanta wani yanayi take?
Doya tana da yanayin da muke ganin ta za ta yi daraja kwarai da gaske.
Bayan darajan yanzu ai da ba a sayan masu fita da ita zuwa wasu wurare yanzu ana samu?
Yanzu ana samu sosai haka san waje ana zuwa da doya.
Na'am kuma daga nan ta gina ake
saya? Daga nan ta gina ake saya.
Na'am.
Saboda haka mun samu kwarai da gaske mun samu karin abin ga samun haske sosai na cin gaba kuwa.
Na'am.
Mun gode sosai kasar mu ta samu cin gaba domin an samu masaya sun shigo kuma an samu masu isa fita da ita a kai ta wani kasa kamar Lagos, San Sokoto, da Abuja ana zuwa da ita.
Na'am.
Kuma ana samu cin gaba.
Na'am. To bayan mun gama za magana da sarkin ƴan doya na nan kasuwar ta gina na samu shugaban dillalai wato masu shiga tsakanin mai saye da mai sayarwa ko? Ranka yadda sunanka?
Sunana Abubakar Bako ta gina.
Na'am, Abubakar Bako ta gina. To wani bayani za ka yi mana ta ɓangaren kuku dillalai akwai wani haske da za ka ƙara game da farashi ko cinikin da ake yanzu?
To mu a matsayin mu na dillalai mu masu sasantawa ne. Wadda yake mukan shiga tsakanin mai kaya da mai saye mu tabbatar da cewa mai saye ya dan samu rangwame yanda in yaje shi ma ya dan samu yanda zai dawo. Kuma ta wannan muna samun ci gaba sosai.
Amma wani lokaci dillalai ku ana dan korafi don ana ga kaman kuna hana ruwa gudu wajen ciniki. Me zaka ce?
Mu dillalai ba mu hana ruwa gudu domin menene dillali duk yanda ya kai in ya koma wajen mai saye mai kaya zai ga laihin shi in ya dawo wajen mai kaya mai saye zai ga laihin shi dai yana tsakiya ne yana kokarin ya ga ya sasanta yanda za a samu
kamar manyan masu saye na sari su ne kuke shiga tsakani
kenan yanzu kaman ɗan ashafa shi ne muke shiga tsakanin su da mai gona
menene dan ashafa kenan
dan ashafa kaman wanda yake idan mai gona ya dauko shi zai saye hannun shi sannan shi kuma falke zai saye hannun wannan da ya saya hannunmu hawa biyu ne.
To ba dama mutum ya je kai tsaye gona ya sayi koko dole sai kun shiga tsakanin nan.
Abinda ya sa ba halin mutum ya je gona saboda wani bi idan ka ce za ka yi ciniki da mai gona kana iya samun riski ka sai kayan da yake na sata ne.
Kamar don ana samun nasata?
Ana samun nasata.
Kamar menene babban matsalar ku?
Yanzu matsalarmu gaskiya kasuwan ga mun samu ci gaba. Mun samu baki ta bangare ta sashen Sokoto, KB, Jigawa, Suleja, Lagos, duka dai masa yanzu suna nan. To wanda yake yanzu matsalan babban abin da ke damun mu ba mu da runhuna. Muna neman gwamnati ta taimaka mana da ta mana runhuna.
Ga ilan cikin rana muke goni. Amma wannan shagunan duk ba na gwamnati bane.
Shagunan nan ba na gwamnati bane.
Amma na ga ana tara doya ga yacan tari na gani.
Wace muna cin albarkaci ne na mai wannan wurin asibiti ne. To shine ya dasa wannan itacen shi yasa muka tambaye shi yace ba matsala mu ci gaba da cin arziki.
Wa kai da ka zo yi? To malam sunanka?
Sunana Alhaji Abubakar.
Na'am, ka zo sayan doya ne? Ka riga ka sayi ko za ka sayi?
Na saya kuma ina da ina saya.
To kaman kai sari kake ka tafi wata kasa da shi ko?
Eh nake ina zuwa wata jiha da shi.
Na'am, ina kake zuwa da shi?
Ina zuwa Lagos.
Kai da kanka kake tafiya?
Tafiya ne nake tafiya.
Na'am. To yanzu ya kuke sayi yanzu? Farashin wurin ku akwai sauki koko dai akwai bukata dan ƙara saukowa?
Farashi gaskiya yanzu ya karu bisa ga kwanaki.
Na'am.
Don yanzu farashin doya ya karu. Ka san ita duk kasuwar da ake yi ta duniya yanzu idan aka ce maka lokacin wata ya kai biyan albashi to zaka ga kaya suna hauhawa ko wani iri ne saboda haka shi yasa doya ta kara farashi amma kwanaki ta samu dan ragewa kuɗi amma yanzu kuma ta tashi ta daga hawa
kamar kai ƙwariya nawa ka sayi yanzu
to ni kamar ni yanzu misali ina iya sayan ƙwariya 30 ko 40 take a sai mu hada mu yi mota
kuma wannan ta gaba na kai ka sayi koko
ba ni nake ta ba ga wanda yake ta amma ina sa ran zaka kai 40 ko 50
yanzu kai kamar nawa ne kake ganin sautin ƙwariya a wurinka da kuma tsadarka
to yanzu wannan saukin ta yanzu dai a same ta 40,000 amma ga kwanaki da mu same ta 25,000
kenan kuna fita kenan ku
in Allah ya so ya da muna fita wasu a kuma ba mu fita abin sa'a ne
mu wage tura
mu
ku mine ne matsalar ku masu sayan doyan nan ku tafi da ita wani wuri ku sai
mu yanzu abin da ya zama matsala gare mu musamman hanyoyi mun kan samu matsala a hanya ga mota ko ta lalace a yi kwanaki a hanya ba kai ba mu abin da ya adaba muke nan sannan kuma ka san mu yan kasuwa muna neman gwamnati ta sa mu da hannu dangane da sha'anin kasuwa ci inda muke sa kayan mu runhuna don ita doya ba ta son rana tana so a samu wuri inda take jin sanyi take dan jin le'ima le'ima ba abin da ke ta yawwa zahi ba zai lalata ba to koda za ta yi wata ne wurin insha Allah
ba kai ma mai ciniki ne to yi mun magana a takeice sunanka
sunana Yahaya Yaron Mallam
na'am ka zo sayan doya
ina zo sayan doya ne
ta kasa yanzu nuna mu
wani tana can haka
na'am ta nawa kasa
ba na sai kwariya uku na 30,000 da na 70,000 da ta 45,000
to amma me yasa farashin ya bambanta kuma duk ƙwariya ƙwariya ne
zai bambanta saboda wata ƙwariyan babba ne ba wata kuma karama ce akwai ta 150,000 ma akwai ta 120,000 ma yawa saboda haka kaji dalilin bambanci to babban makasudi yanzu ne zan ƙara neman taimako daga gwamnati muna fatan wannan kasuwa ta mu ta gina muna roƙon gwamnati ta neman mana guri wanda za a yi mana kasuwa wurin da kasuwancin mu zai fili so sabili da doya da ake saiwa nan rafi local government duk inda ka sani ko zai ba ta bi mu doya ba amma ba mu da kasuwa a nan ta gina muna roƙon gwamnati ta neman mana guri ta kuma ba mu dama da za a shirya kasuwa a ci gaba da kasuwanci a nan ta gina kamar yadda ake yi a ko'ina
me ya sunanki
umma
kin zo sayan doya ne na'am kamar wacce zaki sayi yanzu
zan ci
wannan
bage bage ba
wannan bage bagen to nawa kika saya ba su sayar ba
to 108 ne sai su ku sayar ba
kika ce muke sayar nawa
suka ce mun she 1,000
da kuma ke 1,000 ya muke yawa ke
ban da 1,000
yanzu me kike so sai muke yanzu
a su raga mu su raga ban wuce
kai ina waye ce zai waye mai sai da mana sunanka
Musa Kabito
to kai ta sai 800 ya baka sai da mota ba
ni na ce ta kara ni ma a kai na wurin tahi haka dan
na'am kai ma ka sara ne zaka
sai ni ma zan samu wani abu
na'am yanzu kamar nawa kake ganin zaka sai da mota
ce ta bani 1,000 ita ta ce kuma ya mata yawa
na'am ya mata yawa
yanzu
kamar in ta dan kara zaka bari
in ta kara zan sai da mota
dole ne 1,000 dai
in ta kara zan sai da mota
na'am
in ta ban 900 zan sai da mota
na'am kake kin ji ace in kin dan kara kamar 900 zai sai da baki ta 900
ne ya ban mun aka nan mana ka taimaka.
To muna fata dai Allah ya sasanta ku. To daga bisani dai bayan korafin da muka samu daga jama'a musamman su yan kasuwar doya na bukatar rumfa a wannan kasuwa, a faduwa ta zo daidai da zama domin kicikusu muka yi karo da wani daga cikin shugabanni a ita wannan karamar hukuma. Da farko suna da kuma matsayi a karamar hukuma da
sunana Ibrahim Salisu, ni ne councilor da nake representing nan ta Ginawo a karamar hukuma Rafita local government.
Amma yanzu gashi mun yi karo da kai a kasuwar doya kuma cikin korafin su yan kasuwa sun nuna suna bukatar rumfa. Me zaka ce game da wannan gorafi?
Wannan gorafi insha Allah muna kokari da zara abubuwa su zama daidai insha Allah zamu yi wannan ayyuka. Mun ma gina shaguna balle rumuna wannan aibu ne wanda insha Allah na tabbatar mai girma cewa mai a shirye ki duk lokacin da kai magana shi zai yi domin shi guri shi da son ci gaban kasan da kuma mutane.
Yanzu wannan shaguna da nake hange karamar hukuma ta gina.
Karamar hukuma ta gina su guda 20 ta gina kuma su ma ƴan duwayen musu ai suna a wurin. Bayan da muka gina su kuma mutanen da muka samu a wurin ko da muka rushe musu abin nan mun ba su shaguna ba wanda ban ba shaguna. Sauka wanda suke a wurin ainihin su muka ba kuma akwai indoya a cikin
a jama'a da haka wannan shiri na kasuwa akai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ya kammala daga nan kasuwar indoya ta gina sai kuma wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni Mustafa Nasiru ba tare nake cewa mu zama lafiya.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu
jama'a kada a shafa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi.
Injiniya Daniel David Kazai matasan Kristoci na Najeriya.
In an ga abu gaskiya a faɗi ai ba a yin hayaki ba wuta. Kamu maganar nan ta taso akwai abin da ya activate nashi. Maganar Christianization Islamization na Najeriya a yi waje da wannan. Ana maganar One Nation Najeriya. Ni Krista ne bazan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin Krista a dole ba. Ba daidai ba ne littafin Allah littafin mai sarki ya hana. Ba dalilin da zai sa wani kuma ya nema ya sa Krista ya zama musulmi karfi da yaji. Najeriya nan namu ne. Ba magana wannan garin Krista garin musulmi. Kada nema yanzu ce zai shiga Enugu a nan sai na je na nema passport in je neman wannan in rubuta wannan. Ba haka ba ne. Kuma ana kira ga mutane arewa musamman mu da muke arewa da Krista da musulmi randa ana zabe za a ce ai namu arewa arewa arewa. In an dawo magana wani lokaci sai ka ga waɗansu mutane wanda ma ba su yi komai ba sai su zane su ja su ce ai wannan namu na musulmi ne a mu Hausa Hausa a mu biro biro. Babu a nima dalilin da za a so ranka dade recession na Najeriya mu yi tambaya me ya kawo shi. Cin hanci da rashawa bari ma baka mamaki in ka zo na ka fara lissafi randa ake raba kudi na ba magana federal character da musulmi da Krista da Igbo duk za su raba kudi daidai kowa ya fashe kai gidan shi ya baye rikima a wurin ba sai dai a dawo a samu iri Sudan wanda bamu da wani abun da muka aje domin a samu a hada a yi rigima Sudan wayannan mutane sun samu wani dalili da za su samu suna siphoning kudin Najeriya. Matasa kowa ya bude idon shi da kyau. Mutane arewa in yanki na hada mu duka to mu hada kanmu.
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki na wannan makon zamu yawayi cutar kansa wanda ake kira daji. cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu. Dr. Mubarak Labaran Liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhuba Malli Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna Najeriya yayi bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya. Zai mana bayani akan rabe-raben cutar yadda take yaduwa da kuma abubuwa da ke kawo cutar har ma da matakan kariya. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak wace cuta ce kansa?
To alhamdulillah ya ishe ba shakka kan ita wata cutar kansa wanda yawancin al'ummarmu na Hausa akan kiranta cutar daji ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil'adama. Amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki a kai ta kanta kansa din zai cutu wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka saboda zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din da kyau. So a dunkule ciwuka kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da ke iya kama bil'adama. Akwai ciwuka da kamar ake kiransu infectious ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon. Kamar misali ciwuka da suka kama na malaria ko kamar sida HIV AIDS ko kamar tuberculosis nan ko kamar cholera. Sun ga su wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam. Kwayoyin cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus ya je ya taɓa wasu abubuwa ce game ya janyo shi mara lafiya rashin lafiya. To wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka. To akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu ba ne ya shiga jiki, a'a shi jikin ne da kansa ya samu matsala. Wani tsare-tsare da tsara jiki ya dinga tafiya a kai wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin. Wato misali irin wannan ciwukan shine kamar a ce cutar wannan siga da duka mu yawanci mun santa ko kuma a ce cutar hawan jini kamar hawan jini. To kinga duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga, tsari ne na yadda jiki yake tafiyar da siga a jiki yake samun tangarɗa ko kuma tsari ne na yadda jini yake tafiya da pressure din suke samun matsala su sai ayo. To ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'in na biyu wanda wani tsari ne na jiki yake samun matsala ba wai a akasari wani abu bane yake shiga yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa, amma dai akasari abu ne jikin ne yake zama an samu matsala a wasu nau'ukan jiki. To don haka tunda tana cikin wannan abin nan za mu yi bayani menene misali ta yake mecece da kuma yake abin nan. Wato wanda Allah ya halicci jikinmu ko jikin bil'adama Allah ya halicce mu da akwai kamar kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kiran su cells. Cells nan kuma da suke jikinmu su ne kamar rukuni mafi kankanta na rayuwa a jikin dan adam, wanda kowace cell tana kamar zaman kanta ne tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce huhu ko hanji ko hanta ko koda, wanda kowace wannan kacigorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata za ta iya aiwatarwa. To cells nan yadda Allah ya halicce su da kwayar halitta ba wai suna nan da adawwama ba ne, suna da kamar wa'adin rayuwa yadda Allah ya yarda suke. Akwai wa'adin rayuwa da ku kamar yanzu misali muka ɗauki kamar kwayan cells na jini kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini. Yawanci za ki ga wa'adin rayuwa su wata uku ne, bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu za kuma a sake haifar wasu wa'annan ɗin kuma cigaba da ra'ayi cigaba da tafiyar da aikace-aikace.
Yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwarsu da haifarsu?
A'a, ba gaskiya ba ni da dangantaka da abinci, wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu genes, wasu wato su wannan genes sun kamar wasu kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na cellin wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma da ke faruwa a jikin bil'adama. So wannan genes din su ne suke tafiyar da lokacin da suke decided lokacin da wa'adin mutuwar self din nan yayi ko kuma jini ba to a kwayar cutar a matsalar cutar kansa wa'annan genes in particular sune ke samun matsala idan suka samu matsala ya zama na ba za su iya tantance lokacin da wannan cell din da ta mutu ba ko wa'adin ce na mutuwa yayi kuma ta mutu dan ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka daukan mata ko kuma wa'adin da ya kamata ta rayu to wannan sai zama matsala saboda in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yanda ya kamata ta zama wannan girman nata fiye da yanda ya kamata ta zama zai sa ta ta fi sauran abokanan aikin ta girma za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke a masu matsala kuma idan ta daɗe za ta iya girman har da za ta fashi in ta fashi kuma ta kashi kuma sai ya ƙara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta ƙara tasuwa a wasu ɓangarori kamar ita cutar kansa ita ga aka santa da cewa kamar ta zace da ake ta fara daga nan za ta iya bazuwa zuwa can ta harbi can to wannan a kasar wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban umul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa so zai zama jiki ba zai iya controlling din wa'adin mutuwar kwayan cell ko na a ce hanji ba to sai kaga sun ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na hanta ya samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini da zai makomancin shi to kuma in kaman a ce mutum daga na hanjin ya samu matsalar to nan na hanjin suna iya girma in suka girman su ta'azzara za su fashe da kuma su iya bazuwa a cikin jini da kuma zai su harbi kaman kwakwalwa ko su harbi hanta ko su harbi wani wuri daban to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin ne ke fi da al'amura saboda su wannan cells din kaman sun zama sun bijiri wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki da kuma ka'idar lafiya wanda kuma ko ya aka samu irin wannan akasarin akasin a jiki to dole ne a samu matakar matsala na rashin lafiya
to kaman wani irin rashin lafiya yake haddasawa
eto ya danganta ne da kamar da na gaya miki ita shi ta kansa ta kasu kashi daban-daban kuma ba irin wurin da ba ta iya kamawa a jiki to ya danganta da yanayin rashin lafiya ya danganta da yanayin inda ta kama ne in kaman cutar sace ta hanji ko ta hanta ko ta jini ko ta kwakwalwa da dai sauransu to amma dai akasari a duk wani case na maganar cutar kansa akwai matsanancin rashin lafiya na ciwo wato zafi da raɗaɗi da zaki samu tana daga cikin ciwuka wanda ta kowanne raɗaɗi a yanayin abin nan shi yasa ma a yawancin magungunan da ake da har akan ƙure a wajen magungunan rage zafi da raɗaɗi so kuma akwai kaman aka ce abu ne wanda ya shafi kaman kansa ta kaman tata to da kike kaman akwai kuraje da kaman wuri yana yankewa yana kaman riɓewa yana lalacewa da sauransu to haka nan in kuma shi ma a cikin jikin ne kaman in a hanta ne ko a huhu to wurin zai zama kaman yana yi kaman yana riɓewa yana lalacewa to da kaushe yake haddasa wannan tsananin raɗaɗin da zafi da kuma matsananin cikin ciwo zazzaɓi da dai a sauransu
to likita ta wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a biyo mu mako na gaba domin za mu dora a halin yanzu a madadin Dr. Mubarak labaran liman dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana a kan faifai yace Aisha Tusule ku kasance cikin koshin lafiya. Manuniya
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin ba.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi sabon mu kace gwamnati ita ce babban Boko Haram.
Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Masauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.